أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين تردكو منك أرجودي ما الله سبحانه وتعالى وانديح لتيمو يرى يدمو هريزوا وان لوكتا كما يكبام إيكون كراتون الدينمو دومي مسامس إيرا أن الدنيا مسامس إيرا على اللاهرة muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da yake bamu wannan dama din da fatan Allah subhanahu wataala ya sake ƙara mamu wata dama ta yadda zamu biyo daki daki cikin bayanan addinin mu mu fahimci addinin mu ta yadda zamu samu wannan tsira din a wannan duniya din da ran lahira idan ai o musulmi basu manta ba mun tsaya a cikin wani babban darasi wanda muke kokarin bayanin mutum da rayuwa a mahanga ta addinin musulunci muka ce yaya mutum yake yaya kuma rayuwa take a cikin addinin musulunci fiyayyen kuma abin da zamu bada misali da shi shine alqur'ani shi yasa muke nan ga kawo ayoyi wanda za su bayyana mamu wane ne mutum kuma mece ce rayuwa a cikin addinin musulunci inda mun fara farkon bayani inda muka dauko mutum muka ce a ƙalƙashin bayanin mutum cikin addinin musulunci akwai abubuwa guda takwas mun yi bayanin guda uku da suka wuce wanda na ukun su nan ne muka tsaya ma'ana mutum abin tambaya ne a inda muka zo kan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin ta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا عند الله سبحانه وتعالى yake cewa cikin suratul isra ya kai bawan Allah kada ka tsaya kan abin da baka sani ba ma'ana abin da baka sani ba kada ka nuna ka san shi kada ka aikata abin da baka sani ba saboda mi Allah ya ce subhanahu wataala saboda ka sani duk kuskuren da kai da jahilci to za a tambaye ka sam'a ne ma'ana jin ka ne ganin ka ne zuciyar ka ne gaba daya Allah subhanahu wataala ce zai tambaye ta gaba daya abinda ta aikata hakanan ji zai tambaye shi abinda ya ji hakanan mi hakanan gani duk abinda mutun ya gani wanda Allah subhanahu wataala bai so ya ganin ya ga wannan abin ba to lalle Allah zai tambaye shi me yasa ya wannan aikin kamar idan muka ci wannan fifiko ne ga bawa idan da ya sani kamar inda ka san kai mai matsayi ne wurin Allah ya fifita ka akan mala'iku ya baka zabi biyu ne ta yadda zaka zaban abu na kwarai kuma wa'annan halittu din wanda Allah ya yi ma mutum su za a tambaya har ma Allah yake cewa baki za a dade shi ne wanda shi ne a ya saba da yawan fadin ƙarya shi yasa a ran lahira Allah subhanahu wataala zai dadi mishi baki inda cikin surat yasin Allah subhanahu wataala yana cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ran lahira mi zai faru Allah yace wa'anda suka zabi mummuna hanya Allah subhanahu wataala yake cewa za a dade musu wannan bakunan nasu me zai mun magana Allah ya ce abinda za mu sa ya ba mu amsa kan ayyukan da suka yi shine tukallimuna aidihim da mi kuma da kahuwan su hannuwan su da kahuwan su kenan hannuwan su da kahuwan su su ne za su ba Allah jawabi kan abinda mutun yayi da kahuwa ina ne ka kai ka tahi da hannuwa me yake ka taba da duk ayyukan da mutun yayi da wannan gabubuwan na jiki Allah zai tambaya shi yasa a wani wuri ma Allah subhanahu wata'ala me yake cewa in an zo ran lahira Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaida su wa'annan wanda ba su jin magana din nan wanda aka ba zabi su zabi abin kwarai amma sai suka zabi aiki na banza Allah subhanahu wata'ala a nan wurin Allah ce za a tsaida su a tambaye su kan duk ayyukan da suka aikata saboda haka kenan lalle ya kusa zama kamar lazim gare ni gare ka dan uwana mu zamanto mun kiyaye gaban mu mun san me suke aikatawa shin Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan abin ko bai shar'anta ba lalle lazim ne ni da kai mu nemi ilimi mu tambayi malaman mu shin aiki kaza halal ne ko haramun ne aiki kaza wajibi ne ko haramun ne cin abu kaza halal ne ko haramun ne lalle komi mutun zai aikata ya kamata a ce yana da ilimi saboda Allah tan ya ce la taqifu ma laysa laka bihi ilm kenan tun dare Allah subhanahu wataala yana son mu yi aiki da ilimi kada mu yi aiki da jahilci a nan wurin ya zama dole har shi ya sama a madhhabi na shi'a ake wajabta cewa in har kai baka da ikon zama mujtahidi ma'ana kana iya gane ayoyi na alqur'ani da riwayoyi na manzon Allah da na ahlul bait alaihi wassalam baka iya ganewa da kai da kanka kenan baka iya hiddo hukunci hukunci yaya ake sallah yaya ake azumi baka iya komi irin wannan to aka ce ka zama mi ka zama muqallid ko kuma muhatat in kana iya kokari ya kasance kana iya neman ilimi amma baka iya kai ga mujtahidi zama mujtahidi kana iya zama aka ce ka zama muqallid mai koyi da malamai ka nemi wani malami wanda zaka miƙa wayanka gare shi duk abin da ya faɗa shi zaka aikatawa shi yanzu ya rige hujja gare shi wa Allah zai tambaya wancan zai tambaya in ma har an yi kuskure balantana ma muna kyautata zaton malaman mu ba su yin kuskure Allah zai yarda da abubuwan da suka rubuta mamu saboda haka kenan bayan mun gane wannan bayani da muka yi kenan cikin abin na uku shine yau za mu zo cikin sanin cewa mutane gaba daya Allah subhanahu wataala yayi mu daidai ne me muke nihi da yayi mu daidai ma'ana ni da kai kai baka hi ni ba ni ma ban hi ka ba hakanan duk mutanen da muke tare da su ba wanda yake kowa anan za mu lura da wani abu shine kabilu kallo na kabilu ma'ana wasu da suna alfahari da kabilanci ko kuma kallo na matsayi ka zanki kallon kanka kai mai matsayi ne a cikin al'umma ko kuma ka zanki kallon kanka kamar misali mai iko ne kai mai kuɗi ne kai ko mai kyawo ne kai ko mai kyawo ce ke da sauransu ko alfahari da iyaya ko alfahari da koma menene a cikin wannan duniya din ba shi ne ma'auni na gane wanda yake wani a cikin mu ba Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna mamu za mu karanta aya nan gaba inda cewa shi Allah subhanahu wata'ala zahirin mutane da ya bambanta su yayi wannan fari yayi wannan baki wani ja wasu kala ga sun daban-daban yayi wannan a Afrika yayi wannan a Asia yayi wannan a Europa yayi wannan gashi nan yayi wannan a cikin yanayi mai arziki da dama wani yayi wannan a cikin yanayi wanda ba su da arziki suna fama da talauci ko da yake daga kuskuren su ne dan da dama daga cikin inda Allah ya azadan Adam ya kawo arziki wanda ya sana shi daban ba dole bane arzikin wannan kasashe yayi kama da na wannan kasashe ma'ana arzukan da ake yebowa daga cikin kasa ba lalle ne ba su zamanto sun yi kama da juna in Allah ya haramta muku wannan ni'ima din ya ba ku wata sai dai tana ya ku har yanzu ba ku da ikon ku hiddo wannan ni'ima din da sauransu. To shi dai abin da muke son mu gane, wannan duka ba shi bane ma'auni na fifiko. Kenan wani ba zai ce ma wani ba ni na fika saboda kaza. Ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza shi ne mi, shi ne kawai taqwa, tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Al-Qur'ani, inda yake kiran mutane gaba daya, yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wannan aya a cikin suratul hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala me yake cewa? Yana cewa ya ku mutane, na halice ku mutane maza da mata, kuma na sanya ku kabiloli, na sanya ku jama'a jama'a da kuma kabiloli, ga kunan daban-daban, dan mi? Dan ku san junanku. Duka wannan ma'auni ne, Allah ya ce wannan duka ba ma'auni ba ne. Kenan bambancin fata, bambancin tsayi, bambancin ilimi, bambanci na kuɗi, bambanci koma na menene, ba shi ne ma'auni ba. Menene ma'auni? Shi ne kawai taqwa, tsoron Allah. Wanda ya fi ku tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi ne ya fi ku matsayi a wurin Allah. Na'am, tana yawan mace matsayi a wurin wani a nan duniya, wannan kuma wani mun sani da mu da shi duka wuce zami, amma wanda yake nan, wanda baya gushewa kullun yana nan, shine Allah subhanahu wataala. To shi kuma shine ya halice mu, kuma shine ya azama auni, yace ni na halici wannan halitta din. Ma'auninta shine ya kasance ta yi tsoro na insha Allah subhanahu wataala, wanda di ya fi ka kokarin salloli na dare, ya fi ka jin tsoron Allah a boye da bayyane, ya fi ka a cikin dai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan shi ne ya fi ka a wurin Allah. Kai ka yi ta kokari ka yi shi a wurin wasu abubuwa, wasu halittu can daban, wannan hi ne ka yi, ba hi wanda ake so ba. Saboda haka kenan anan ƴan uwana, anan ƴan uwan musulmi gabaki ɗayanmu, malamanmu daman suna yawan gaya mamu cewa Allah wasu yake a ji tsoron shi. Jin tsoron Allah shi ne kamala hawa. Jin tsoron Allah ya bambanta da jin tsoron wata halitta. Kana jin tsoron wata halitta ne saboda kar ta cuta maka, amma Allah kana jin tsoronsa ne don ka samu matsayi da fifiko, don ka samu tsira a ran lahira. Na'am, in baka bi shi ba zai maka azaba, wannan alƙawalin shi ne. Amma tsoron Allah shi kadai aka samu, wanda kana jin tsoron Allah kana ƙara samun daraja, kana ƙara samun matsayi har a wannan duniya din, mutum ya jaraba ya gani. Wannan wani abu ne wanda annabawa duka sun zo don su tabbatar mu da wannan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ne kuma ya tabbatar mu da wannan. Saboda haka nan wannan ita ce gaskiya wadda babu wata bayanta. Kana so ka yi kowa a wurin Allah, to ka zo ka yi kowa tsoron Allah. A nan wurin, duk da lokaci ya kawo ƙarshe, za mu ishara ga wata nukta wadda ita ce za mu tashi a kanta. Kenan wani darasi wanda za mu tashi a kan shi, wanda shi mana da alaƙa da bayani da mutunci da daraja wadda Allah ya ba mutum a cikin addini, wanda shi mutum ya gafala ya manta bai lura da ita. Ita ce mi, ita ce sakamako. Kenan duk wahalar da mutum zai yi ba za ta kai a banza ba. Kada ka ga mutane suna ta wahala suna ibada, ka ɗauke su aikin banza ne suke yi, lalle Allah zai ba su sakamako mai kyau. Ba bayi da Allah zai yi wannan sakamako, wannan ba ƙaramar kyauta ba ce. kamar mutum ne ya zamanto yana maka wahala. Duk lokacin da zaka bashi ladan wannan aikin da yake yi, zaka yana jin daɗi. Wannan abu yana ƙara mishi ƙoƙarin ci gaba da aiki tare da kai. To ina ga Allah subhanahu wataala, ka kasance kana biya yana biyanka, kana aiki yana biyanka. Ba kuma wanda yafi Allah ba da kyauta ba da sakamako mai kyau. Saboda haka nan mu yi ƙoƙari gaba ɗayan mu cikin ibada da samun sakamako mai kyau. Za mu tsaya anan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.